Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau, Laraba farko a watan Nuwamba shekara ta 2023. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baba da muhimman kanin labarai.
To alheri, a yau Laraba, rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas sun fara barin yankin da aka yi wa ƙawanya zuwa cikin Misra. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa ƙasar Kazakhstan a yau Laraba a zagayen farko na ziyara da ya kai a tsakiyar Asiya. Kana sojojin Myanmar sun kaddamar da wani harin bam ta saba na biyu a yau Laraba a kan yankin nan da ke ƙarƙashin ikon wata kungiyar 'yan bindiga da wata ƙabila a kan iyakar ƙasar da China.
Kanin labaran kenan. Jami'an tsaro a Najeriya sun kai waɗansu tagwayen harhare a dazukan jihohin Kebbi da Zamfara a yunkurin kakkaɓe 'yan bindiga da suka addabi yankin, inda suka yi nasarar kashe waɗansu 'yan bindiga da kuma kwashe kayayyakin aikinsu.
Suna daga cikin waɗanda suka addabi wannan yanki gaba ɗaya. Wannan wuri dama an mun daɗe da waɗi cewa in muddin an karihe shi insha Allah abubuwa za su yi sauƙi wannan yankin gaba ɗaya.
A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin mulkin soji ta yi ƙarin haske game da zargin muƙarraban hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da ƙoƙarin fitar da shi a ƙasar a sace, zargin da na hannun dama suke cewa ba ƙanshin gaskiya.
In mai waɗi bai da hankali, to masu saurare yana da hankali su sani ma da Allah yana nan, kuma Allah bai kwana.
Sai kuma shirin arewa a yau da ke haska fitila kan abin da ke ciwo yankin tuwo a ƙwariya, da a yau zai haska fitila kan batun gidauniyar da aka kafa a jihar Sokoto da nufin shawo kan matsalar tsaro. Za mu kuma yi karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Laraba, rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar 'yan bindigar Falastinawa ta Hamas sun fara barin yankin da aka yi wa ƙawanya zuwa cikin Misra. Sake buɗe kan iyakar Rafa domin ba masu riƙe da kwalin fasfon na kasashen waje daman ficewa yana cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Misra da kuma Hamas a Qatar. Akalla 'yan kasashen waje 400 ne aka ba su daman ƙetarawa zuwa cikin Misra. Bugu da ƙari akan 'yan kasashen wajen, kimanin Falastinawa 81 da suka jikata ne aka garzaya da su da motar ambulan daga Gaza zuwa asibitoci a Misra. Marasa lafiyan su ne na farko da aka tabbatar Falastinawa ne da aka ba su daman ficewa Gaza tun farkon yakin a ranar 7 ga watan Oktoba. Ficewan farkon na 'yan kasashen waje da Falastinawa yana zuwa ne a lokacin da Gaza ke fuskantar katsewar hanyoyin sadarwa baki ɗaya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya isa ƙasar Kazakhstan a yau Laraba a zagayen farko na ziyara da ya kai a tsakiyar Asiya, yankin da aka daɗe ana kallo a matsayin bayan gidan ƙasar Rasha da ya janyo hankalin ƙasashen yamma tun farin yaƙi da Ukraine. Kazakhstan mai arzikin mai tuni ta cike gurbi wurin aikewa da ɗanyen mai zuwa ƙasashen Turai bayan da suka daina karɓar mai daga ƙasar Rasha. Kana ta zama mahaɗa mai muhimmanci ga yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Turai da ta kaucewa ratsawa ta Rasha. A wata ganawa da shugaba Kasim Jomart Tokayev, Macron ya yaba wa Kazakhstan da take bi wa Moscow a yaki da take yi da Ukraine. Kana yace kasashen biyu sun sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci, a ciki har da bayyana aniyar haɗin gwiwa wurin na wani aiki a wani wuri mai ƙasa da ƙarafa na musamman. Rasha dai ta bayyana damuwa ga yanda kasashen yammacin duniya ke ƙara ƙarfafa hulɗar diplomasiyya da ƙasa da tsofaffin kasashen tarayyar Soviet a tsakiyar Asiya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a makon da ya gabata cewa kasashen yamma suna ƙoƙarin raba Rasha da makwabtanta da abokai da kuma ƙawayenta.
To, an jima kaɗan, Babu zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan Bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda dakarun Najeriya suka kai tagwayen hare-hare a dazukan jihohin Kebbi da Zamfara tare da nasarar kashe waɗansu jigajigan mayakan. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Muhammadu Nasiru ya aiko mana, hasababbin ɗan bindigan nan wato Dogo Gide ya tsallake rijiya da baya.
Samun ingantattun bayanan sirri da jami'an sojin suka yi akan yadda 'yan bindigar suka mamaye ƙauyen Sangeko na jihar Kebbi ya haddasa wannan nasara da suka samu, duk da yake 'yan bindigar sun yi turjiya, amma dai a ƙarshe sojin sun hallaka uku daga cikin jigajigansu. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Danko Sago a jihar Kebbi, Hussein Aliyu, ya ce wannan wata ƙarin nasara ce ga fafutukar da gwamnati ke yi wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga.
Alhamdulillah dai Allah ya ƙara ba da nasarori bisa ga bayanan sirrin da aka samu aka sanar da su jami'an tsaron. Suka bi kuma Allah ya sa aka yi nasara su waɗannan da aka samu aka kashe su, dama suna daga cikin waɗanda suka addabi wannan yanki gaba ɗaya. So kaga dai Allah ya ƙara taimako mu, ana ta samun nasarori bisa ga ƙwarin gwiwa da wannan gwamnati take baya. Kaga yadda abubuwan ke ta gudana wannan wuri, dama an mun dade da hudi cewa in muddin aka rine shi insha Allah abubuwa za su yi sauki wannan yankin gaba ɗaya. Kuma kaga yanzu wannan malikaci ɗin da aka kai waɗannan jami'an tsaron ba Kebbi state ɗaya ba, har da Niger state da kake gani suna matuƙar jin daɗi.
A wani farmaki na haɗin gwiwa da sojin suka kai a ƙauyukan ɗan Sadau, Mai Tukunya da kuma Babban Doka a tsakanin jihohin Kebbi da Zamfara, an fafata inda har ɗan bindigan nan Dogo Gide ya sha da ƙyar, ya samu tsira da raunuka a jikinsa. A wani bayani da rundunar sojin ta fitar, ta ce lokacin farmakin sojin sun tarwatsa gidan yaƙo sarkin Fawa, inda nan ne mafakar Dogo Gide, inda suka kwace makamai da babura da tufafin jami'an tsaro kala daban-daban. Wani mutumin ɗan Sadau ya ce dama 'yan bindigar na ba su wahala gaya.
Mun yi farin ciki kwarai da gaske, su da kansu suke zuwa suna labari, wasu ma da kansu suke cewa sun inda taron ma'aikata ne ba su ƙare, wani kuma nan take ya ce shi ya ma tuba da wannan halaka, daga nan ya batta saboda irin bala'in da ya ga an masu.
Ko a mako biyu da suka gabata sojoji sun samu irin wannan nasara a Sokoto, inda suka hallaka 'yan bindiga masu yawa a dajin Tukandu da ke ƙaramar hukumar mulki ta Tangaza. Masana lamuran tsaro irin Dr. Yahuza Getso na ganin cewa wannan wata manuniya ce akan cewa shugabannin hukumomin tsaro sun shirya.
Kamar yadda na sha faɗa cewar shi Lagbaja da shi Christopher Musa da kuma shi na wata sama da kuma irin haɗaka da yi tare da suke yi tare da sauran shugabannin hukumomin tsaro na 'yan sanda da wato na jami'an tsaro na farin kaya, wannan ya nuna, 'yar manuniya ta nuna cewar lallai akwai kyakkyawar nufi, kuma kamar yadda na sha faɗa cewar 'yan Najeriya su ƙarfafa lallai za a iya magance wannan matsala, to wannan 'yar manuniya ce ta fara nunawa akwai buƙatar ƙarin haɗin kai.
Sai dai duk da haka 'yan bindigar sukan mamaye wasu al'ummomi suna cin zarafinsu, kamar yadda wannan mutumin ke cewa.
Amma Allah ya koje sun yi mana bannanan ne kusan tsakanin Mararun da mutiya ka kilomita 3 wani ƙauye da aka ce magiran Taba.
'Yan Najeriya dai sun jima suna fatar ganin lokacin da za a kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro, wanda za a samu ƙasar ta hau turba ta samar da cigaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga babu da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Sojojin Myanmar sun kaddamar da harin bam ta sama na biyu a yau Laraba a yakin wato a wani yanki da ke karkashin ikon wata kungiyar 'yan bindiga ta wata kabila a kan iyakar kasar da China, a cewar kakakin kungiyar 'yan tawayen yana fadawa AFP. Farmaki ta saman na zuwa ne a lokacin da sojojin ke fafatawa da haɗakar ƙungiyoyi 'yan tawaye da ke faɗin yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antu 'yan ƙasar China, inda gwamnati ta ce wurin ya fita daga hannunta. Wani jirgin soja ya kai hari a kan wani wuri da ke kusa da garin Laiza a jihar Kachin da misalin karfe 12:45 na rana, inji kakakin kungiyar 'yan bindigan ta Kachin Independent Army yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Ya ce har yanzu babu wani ƙarin bayani akan asarar rayuka, inda ya ƙara da cewa harin na zuwa ne wuni guda bayan da wani jirgin sama ya sake bama-bamai guda uku a kusa da garin na Laiza, wanda ya kashe mutum ɗaya kana jikata wasu 12. A yau Laraba, wata kotun kasar Indonesia ta daure shugaban wani kamfani da wasu jami'ai uku na kamfanin da ya maganin tarin yara da ake alakantawa da mutuwar sama da yara 200 wanda aka kama su akan take dokokin kariya na magunguna, inji lauyan kamfanin. An zargi kamfanin na Indonesia Afifama da yin maganin tari na yara mai cike da wasu sinadarai da adadinsu ya wuce kima. Kana masu shigar da kara sun tuhumi jami'an guda hudu da gazawa wurin yin gwaji da na abubuwan da aka hada magungunan da gangan, duk da cewar suna da hali da kuma alhakin yin haka, a cewar takardun sammaci. Lauyan kamfanin Reza Wendra Parayogo ya ce sun musanta yin ganganci. Kana kamfanin na tunani akan ko zai daukaka kara. Jama'an guda hudu sun hada ne da shugaban kamfanin Arif, wato Preciat Hararab. An yanke musu hukuncin zaman gidan yari na shekaru 2 daga wata kotun garin Kadiri da ke wato lardin Java ta gabas, inda kamfanin yake.
Agai da Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Niger, inda hukumomin shari'a suka sanar cewa binciken da suka gudanar ya ba da damar gano wasu ƙarin bayanai da ke gaskanta zargin yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa. Suna masu cewa sun kama kudade da dama da wasu tarin kayayyaki da suka hada da wayoyi da kwamfutoci a fadar ta hambararren shugaban, lamarin da ya haifar da muhawara tsakanin 'yan kasar. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muna Barma ya aiko mana daga birnin Yamai.
Da yake bayani a gidan talabijin RTN mallakar gwamnatin Niger, alkali mai shigar da kara a kotun ɗaukar kara ta birnin Yamai Salisu Shebu ya ayyana cewa bayanan da suka tattara sun yi nuni da cewa sun gano an ɗauki hotunan barikin dogarawan fadar shugaban ƙasa da suke zargin haɓɓararren shugaban ƙasar ya tura wa Faransawa. Sannan ya ce sun bankaɗo tsarin da aka kitsa a ƙoƙarin tantance filin da jiragen helikwafta za su sauka su ɗauki shugaban da iyalinsa domin kai su birnin Kebbi.
Des filmages du camp de la garde présidentielle dont les images sont envoyées.
Mai shari'a Salisu Shebu ya kara da cewa binciken kayayyakin da aka kama a hannun masu yunkurin tserewar da wanda aka gudanar a fadar shugaba Bazoum sun ba da damar kama makudan kudade da kadarori masu daraja.
Une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président.
Yace miliyan 86 da jika 250 na sefa da dalar Amurka 17,717 da euro 3,833 da pound na Ingila 5 da Ghana cedi 16 da zinare gram 2,800 da azurfa gram 333 da kwamfutoci 3 da na'ura guda ta ɗaukan hoto da wayoyin hannu 13 da layukan waya masu tarin yawa da takardun filaye kimanin 25 da dai wasu wayoyi sama da 10 da aka lalata da bindiga samfarin bereta da sauran kayayyaki. Sannan an kama kudade miliyan 68 na sefa da kudaden kasashen waje a hannun wasu dogarawan fadar shugaban kasa da ake zargi da hannu a yunkurin tserewar sa.
13 telephone portable, 25 acte de cession.
Wani na hannun dama haɓararren shugaban ƙasar Sahanin Muhammadu da ke mai da martani a kan waɗannan zarge-zarge na kallon abin a matsayin yunkurin shafa kashin kaji.
Bayan mun saurari wani jigo cikin kuci General Tumba a ƙasar Lome, inda ya kusanta cewa da a wannan hada shugaban ƙasa ba su ga wace irin technology ta zamani ce wadda ya kamata a zo da ita wadda za a iya kai musu hari a samu galaba, wanda ya kusanta ma idan an ka ce ana son a hidda shi shugaban ƙasa ko shakka babu sai dai a ɗauki gawa tai. Musa annan yanzu ku yi unwani da shari'a. Ku ce wai a'a har yanzu kukura nan bayan zance haba in mai hudi bai da hankali to mai saurare yana da hankali kuma su sani wa da Allah yana nan hukuma Allah bai kwana.
To amma a ra'ayin shugaban kungiyar Grass Gaya Salisu Amadu na ganin bai kamata ya gaugawar yanke hukunci kan bayanan na hukumomi ba.
Sha'anin shari'a ba a anticipate, ba a gaugawa kada miya dawa na rumbu, basu shari'a wata gona ce daban wadda duk lokacin da ka dauke ta haika ga ashe ta huce wannan bayanin. gidan shugaban kasa dan an ce an samu kuɗi miya amma maki a ciki, gidan shugaban kasa dan an ce an samu zinariya miya amma maki a ciki. Ba dan an ga kuɗi ba za a ce ga muno kuɗin, ba dan an ga zinariya ba za a ce ga muno wani zinari, ba dan an ga muno wani kamakami za a ce ga muno. Sai shari'a ta yi bincike a huddo a huɗu, menene wannan abin mun kwashi ko miye za a yi da shi?
A ranar 20 ga watan Oktoba da ya gabata ne majalisar sojoji ta CNSP ta ba da sanarwar dakile yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazoum da iyalinsa da jami'an tsaronsa biyu, har ma da masu dafa masa abinci su biyu, lamarin da ya haifar da babbar muhawara a tsakanin 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida wakilan namu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Nasiru Adamu Elhikaya da shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai leƙa gabashin jihar Sokoto ne, inda dalilin ƙalubalen tsaro aka kaddamar da wata gidauniya don tara guduma da za a yi amfani da abin da aka samu wajen inganta tsaron yankin. Bayan kammala tara kuɗin wanda tsohon gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal ya ba da tasa gudumawa, an samu saɓanin fahimta tsakanin ɗan majalisar dokokin jihar da asusun da ke ƙarƙashin tsohon gwamna Attahiru Dalhatu Bafarawa. Ɗan majalisa da ke wakiltar yankin a majalisar dokokin jihar Aminu Almustapha Boza na ganin ana tafiyar hawainiya wajen kashe kuɗin ga muradin da aka saka a gaba. Bayanansa sun sa wasu na nuna yana yin riga malam masallaci ko bai fahimci yadda lamarin yake ba ne. Farko mun ji ta bakin ɗaya daga fitattun 'yan yankin, Muhammad Shu'aibu Bakwai, wanda ya kawar da bayanan na Aminu Boza.
Shi dama Bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Waɗannan kalamai da Honorable Aminu Almustapha Boza ya yi, ko kuma Aminu Boza zuwa ga garkuwan daular Usmaniya Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa, kalamai ne waɗanda suna koyar da darasi ga rayuwa. Magana kuɗin ƙungiya da Honorable Aminu Boza ke yi cewa kuɗi na ga garkuwan Sokoto, na daidai ina so ya sani cewa wannan ƙungiyar ba jahillan mutane suka kawo ƙungiyar nan ba. Bil asali ma jagorancin wannan ƙungiyar akwai haf profesa na ɓangaren ilimi na zamani cikin wannan ƙungiyar. Ya je bincika, akwai bayan shi je wannan profesan da ke jagorantar ta murgayi, profesa Nasiru Gatawa, Allah ya ji ƙanshe mishi rahama, akwai profesa ba guda ba yanzu haka waɗanda yake suna cikin wannan ƙungiyar. Akwai 'yan boko da dama waɗanda gogaggi ne suna cikin wannan ƙungiyar. Don haka ba ƙungiya ba ce ta 'yan bangar siyasa da ake zuwa a shirya, babu tsari, babu fasali, babu tubali na gaskiya. An yi umfani da mai girma tsohon gwamnan jihar Sokoto garkuwan daular Usmaniya, an jawo shi zaman shi na uba, zaman shi na jigo ga wannan yanki na gabacin Sokoto da kuma jihar Sokoto gabaki ɗaya. Suka gargaɗe hanya za a bi wannan ƙungiyar ta samu karɓuwa kuma ta yi tasiri. Mutanen nan suka ga babu wata hanya da ya kamata su bi domin wannan abu ya samu ci gaba, kuma ya samu karɓuwa, kuma ya kai inda suke so su cimma. Sai an zo an samu goyon baya da shawara ta garkuwan daular Usmaniya. Lacigon nan bai kiya musu ba, ya aminta kuma ya shiga gaba, suka biyo shi baya. Shi Honorable Aminu Boza da ya yi wannan, bukata gare shi kamar yadda yake da bukata can farko. Mun san abin da ke kai shi gidajen rediyo yana dumuwa kan harkar insecurity, ko da yake wannan mun san cewa ba gaskiya ba ne, ba yana yi don talaka ba. Wannan hanyar ba za ta kai shi ko ina ba, ko ba za ta kulle da shi ko ina ba. Kuma muna kira gare shi idan yana da wata hujja ko wata shaida wadda yake da tabbacin cewa kuɗi na garkuwan daular Usmaniya, ya zo ya surudin ɗinta. Garkuwan yana da yara, ba ma sai ɗayan shi ba, yaran shi da ya taimaka a cikin duniya, yana da waɗanda suna nan ba miliyan ɗari kaza da yake magana ba, komai ne suna iya bada su. Kuma in bai da shaida to ya sani dole hito ya yi kariya ga abin da ya faɗi,
domin kungiya da aka yi ta an yi kungiya bisa ga ilimi, masu ilimi sai a gina kungiya waɗanda suka sa abin da suka yi. Don hakan ga kungiya da yake gani tana da kwamiti na zartarwa, tana da kwamiti na ladabtarwa, tana da kwamiti na kuɗi, tana da kwamiti na yaɗa labarai. Kowane irin tsari da ya sani ana gina tubali na kungiya, halattattar kungiya, wannan kungiya tana da nata tsari. Don haka ba kungiya ba ce ta banga wadda haka ɗaya za a haɗa kuɗi a kwaso a kawo gidan wani. Don haka ya je ya bincike game da wannan lamari. Wannan lamari ya shigo shi ta bayan fage domin bai tsaya ya san abin da ake ciki ba, kawai ya faɗo ne kuma ya yi abin da ya ga dama, kuma da yarda Allah sai ya cinci abin da baya so. Don koyi abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama za a cimma lokacin da shi kuma zai ci karo da abin da bai so lokacin da kuma bai bukata ya ci karo da shi. Don haka muna jan kunne ne cewa ya san irin abin da ya kai, ya san kuma irin dumumuwan da yake zuwa yana yi. Mutumin da sanadiyya ta yi fara rika kuɗi na gwamnati yau an waye sahiya ya mance wannan mutum shi ya abin ya rufe gare shi, shi ya abin kage, shi ya abin makage, shi ya abincin zarafi gare shi. To daga ƙarshe ina kira na gare ka Honorable Aminu Bauza, ka ji tsoron Allah, ka san cewa wannan duniya ba matabbata ba ce.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya.
Yanzu kuma ga ɗan majalisar Aminu Al-Mustapha Bauza don ya yi bayanin shi me yake nufi ne da kalaman nasa.
Ka san matsalar banditiri ta dame mu musamman gabacin Sokoto lokacin nan. Sai ma wanda har yanzu kaga akwai shi bai wuce ba. Lokacin nan shi mai girma tsohon gwamnan jihar Sokoto ya kira taro Gwadabawa, wanda duk ƴan jarida duk sun zo wurin taron nan na Gwadabawa, wanda an kai da na waje da na Najeriya, wanda an ka tara kuɗaɗe, wanda har shi Rat Onar Aminu Waziri Sambon lokacin yana gwamnan Sokoto ya yi alkawarin zai ba da naira miliyan 100 shi ma nashi taimako. To a takaice kuɗin dangar aka tara sama da naira miliyan 300 shi na ni kira da cewa don Allah ranar Allah in na farko dai ina ya aka yi da kuɗaɗen nan, tunda an tara su da sunan tsaro, matsalolin da muka fuskanta na tsaro na gabacin Sokoto, to ina aka yi da kuɗaɗen, kuma me aka yi da su? Shina su ƴan jarida suka je suka samu sakataren kwamitin suka yi magana da shi, ya ce shina suka same ni suka ce ai kuɗin naira miliyan 160 ne aka tara, ba su kai miliyan 300 ba. Na biyu kuma Aminu Waziri gwamnan Sokoto na lokacin da ya alkawalin da ya yi na naira miliyan 100 miliyan 50 ya ba su wa. To shina sai ni ce to ina kuɗaɗen suke, kuma me aka yi da su? Idan ba ai koton da kaga ni ba mu ga an sai komi da su ba, tunda mu wakilai muke na wannan yankin. To kaga abu na wanda an kasa, kuma mu abin ga ya dame mu. Duk wanda aka gabace Sokoto yana cikin bala'i, yana cikin masifa. To kaga ai yaka kuma gashi hakuri, gashi mahita, an samu kuɗaɗe ne idan an sai amfani da su. Ina mai tabbatar maka ana sayan mashen waɗanda ka isa a ba ƴan bangamon da su ji gaba da dai barayin nan. Idan kuɗaɗen nan aka yi amfani da su, aka sai sauran abubuwa suna iya amfani a je a tunkari barayin nan a yi faɗa da su. Ƴan bangamon ba su da mashen, ba su da makamai masu kyau. Kaga sai su zo su farma gari su yi abin da suka so, amma idan ga mashen da tun da kuɗaɗen nan suna isa duk a yi wannan abubuwan. Ainihin shi a shawara ne bada, sai a yi wannan abubuwa da su. Tunda muna fata wannan abin ya kare, to shi sai ya kare za a hito da abin nan a yi koko. Ni shi magana da ni kaga ayan ta duba.
Wato Aminu Bauza, ba wai kana zargin an cinye kuɗin ba ne, kamar kana so ka ba da shawara ne ga a fito da
ni abin da nake a fito da kuɗaɗen nan a yi aiki da abubuwan nan, saboda yanzu kaga muna cikin matsalolin nan. Yanzu duk wanda a gabacin Sokoto ya san abin nan ba kaman da ba ne, abin ya fara raguwa na ɗaya kenan. Na biyu kuma gwamnatocin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Jigawa, Kebbi, Niger suna nan suna neman su ɗauki mataki guda wanda za a kattaɓe ƴan ta'addan nan gaba ɗaya. To kamin a tattaɓe ƴan ta'addan nan gaba ɗaya, kaga an yana da kyau a ce a fito da kuɗaɗen nan a yi ayyuka da su da sauransu domin a kakkaɓe su, in sai an ƙare wannan abu to idan aka fito da kuɗaɗen nan to me za a yi da su? To ka ce abin gaɗina ne. Ni na faɗa gaskiya, kuma nin ne ma, kuma shi mai girma Bafarawa ya tara mutane Gwadabawa, kuma ya faɗi cewa gashi an samu kuɗi, an nemi taimako an samu. Na biyu mai girma gwamnan Sokoto shi kai ne ya hawo ya ce ya ba da tashi gudunmuwa ta miliyan 100. To kaga duka wannan kuɗaɗen suna ni ko ni nemi toya aka yi da su, don kun ba a yi wani abu da su ba, to a kawo kuɗaɗen nan a zo a ci gaba da yaƙayen ta'addar kuɗaɗen nan. Ta ji ɗai abin da abin gaɗina.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu.
To a gaida Malam Nasir sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko a yau naka ne sardanin kwallon Ms. Zaharuddin Muhammad Kaka kace salam yayin Hausa ina kira ga shugabannin Najeriya da su dubi halin da kunci da tsadar rayuwa da talakan Najeriya ke ciki su sani cewa Allah zai tambaye su yadda suka gudanar da shugabancin su akan talakan Najeriya sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Abubakar Ankurin Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja sai Malam Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja jihar Kogi a Najeriya kuka ce salam muryar Amurka muna jajantawa al'umma Falastinawa bisa yaƙin da suke gwamzawa da Isra'ila a zirin Gaza gashi ban mallaki komai na ba da gudunmawa ba to amma muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi sako na gaba na ka ne babangida Buba Fajewa kace salam biyu ga Hausa hakikanin gaskiya mu al'ummar Najeriya ba ma goyon bayan saya wa 'yan majalisar dokokin Najeriya sababbin motoci haba jama'a a irin wannan halin kunci da talauci da talakan Najeriya ke ciki shine za a ɗebi makudan kuɗi irin waɗannan da sunan sayan motoci ga 'yan majalisu ya kamata shugabanni da 'yan majalisun su ji tsoron Allah su sani cewa Allah masani ne akan komai kuma akwai rana ta ƙarshe sai sakon Ahmadu manaja a unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya kace zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka muna yin Allah wadai da rikicin siyasar jihar Rivers a gaskiya wannan fada ba komai bane illa san kai da san zuciya da ma neman tabbatar da siyasar ubangida na ƙarfi da yaji fatan mahanan shine Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan lamari a siyasa ta san zuciya da ta ubangida a ƙasar mu Najeriya sako na gaba kuma na ƙarshe a yau naka ne Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi Najeriya kace salam VOA Hausa ina kira ga 'yan kasuwan mu da su ji tsoron Allah su daina tsawalawa al'umma akan kayan masarufi ganin yadda kullun sai an samu ƙari a kayan da al'umma ke amfani da su na yau da kullun kowane ɗan kasuwa ya raɗe cewa dala ta yi tsada wasu 'yan kasuwan ko kusa ba abin da ya haɗa kasuwancin su da canjin dala to amma sun raɗe da hakan suna tsawala ma 'yan uwansu talakawa da fatan kiran nawa zai kai ga kunnuwan 'yan kasuwan mu to masu sauraro da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana kuma za mu ci gaba da karanto su sai an ji mun ku
madalla shirin namu kenan a wannan zangon amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai
a yau laraba rukunin farko na yan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar yan bandan Falastinawa ta Hamas sun fara barin yankin da aka yi wa kawanya zuwa cikin kasar Misra saki buɗe kan iyakar wato Rafa domin ba masu rike da kwalin passport na kasashen waje damar ficewa yana cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Misra da kuma Hamas a Qatar akalla 'yan kasashen waje 400 ne aka ba su damar wato ketarawa zuwa cikin Misra Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya isa kasar Kazakhstan a yau Laraba a zagayen farko na ziyarar da ya kai a tsakiyar Asiya yankin da aka dade ana kallo a matsayin wato bayan gidan kasar Russia da ya janyo hankalin kasashen yammacin duniya tun fara yaki da kasar Ukraine sojojin Myanmar sun kaddamar da harin bam ta sama na biyu a yau Laraba akan yankin da ke karkashin ikon wata kungiyar 'yan bindiga ta wata kabila akan iyakar kasar da China a cewar kakakin kungiyar 'yan tawayin yana fadawa AFP Farmaki ta saman na zuwa ne a lokacin da sojojin ke fafatawa da wata haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke faɗin yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antun 'yan ƙasar China, inda gwamnati ta ce ɓangaren ya fita daga hannunta. A yau Laraba wata kotun ƙasar Indonesia ta ɗaure shugaban wani kamfani da wasu jami'ai uku na kamfanin da ya yi maganin tarihi na yara wanda ake alakantawa da mutuwan yara 200 akan take dokokin magunguna inji lauyan kamfanin.
To gaishe ka masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da karfe 9 da rabi agogon Najeriya ne zai kamar da Chadi 8 da rabi agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ƙarin wato yin tsokaci. Muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku waɗannan shiri da suka hada da Baba Yakubu Makeri, Julie Gresham da kuma injiniya Mukila a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.